Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauya sunan Tunde Fola daga shugabancin hukumar tare kuɗaɗen shiga ta tarayya Federal Inland Revenue Service tare da mai gurbin sada Muhammadu M Nami. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC ta ce a iya jihar Kano kawai ta samu nasarar kwato kuɗaɗe fiye da naira miliyan 200,000 daga hannun masu halin bera kenan cikin mulkin siyasa da kuma masu damfarar shafukan internet. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya nada mai martaba Malam Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin shugaban majalisar sarakunan jihar Kano biyo bayan dagalle kafar masarautun nan hudu bayan wacce ake da ita a cikin birni. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bar dama. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya maye gurbin Tunde Fola da Muhammadu M Nami a matsayin sabon shugaban hukumar tare kuɗaɗen shiga ta tarayya wato Federal Inland Revenue Service. Wannan kuma na cikin wata wasiƙa ne da shugaban ya aike wa majalisar dattawa kunshe da sunayen sabbin shugabannin hukumar da daraktocin ta. Dama dai kamar yadda bayanan ka'ida suke, yau ne wa'adin zangon mulkin Tunde Fola ke cika game da shugabancin wannan hukuma, wanda kuma wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ke cewa gwamnatin na buƙatar Mr Fola yayi handin oba da fi girman matsayi cikin daraktocin hukumar gabanin amincewar majalisa kenan game da sabbin sunayen shugabannin da aka aike mata. Shi dai Muhammad M Nami kamar yadda fadar mulki ke fayyacewa kwararre ne ta fuskar ilimin da ya shafi tasarrufi da kuɗi musamman ma na haraji, kuma kwararre ta fuskar ilimin gudanarwa da sanin makamar aiki ta bangaren gogayya na tsawon akalla shekaru 30, wanda ya samu shaida daga manyan kwararrun hukumomi dake da alaka da irin wannan sabon nauyi da aka dora masa. Idan dai ba amanta ba, Tunde Fola ya fuskanci kalubale a watannin baya da aka ce gwamnatin tarayya ta tuhume shi a game da raunin sa ta fuskar tara kuɗaɗen shiga, har ma aka rawaito cewa kuɗaɗen da ya tara ba su kai wanda gwamnatin PDP karkashin Jonathan Tarka tarawa ba. Da hakan shi ma ake ganin yana cikin dalilai da suka janyo fusatar gwamnati kan irin aikin da yake yi, da wasu ke ba shi fassara da cewa ba ma za a ci gaba da tafiya da shi ba a mataki na next level, musamman ta la'akari da zargin tsamin alaka tsakanin mai gidansa wato mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da masu ruwa da tsaki kenan a fadar mulki, wadda duka ba a rabu wannan batu da sha'ani na bukata. Ko da dai daga bisani gwamnatin in ba amanta ba ta musanta cewa tana tuhumar Tunde kan wancan batu, kurum dai tana neman bayani ne game da makomar kuɗaɗen da gwamnati ke samu ta wannan kafa domin sanin inda aka kwana da kuma inda aka nufa. To amma abin da ya faru a yanzu ka iya haska cewa buri fa yana kamanceceniya da mutum game da hasashen masu zargin cewa lallai akwai wata a ƙasa. Batu dai na tara kuɗaɗe wa gwamnati yana cikin abubuwa masu daukar hankalin masu hamayya da sauran bangarorin jama'a da ake mulka, wanda bayanai da alƙaluma suna nuni da cewa kuɗin da gwamnati ke samu a bangarorin hukumominta irin su custom da immigration da su Federal Inland Revenue Service din, ba ma a maganar CNNPC da su Port Authority, sannan a gefe guda ga hukumar EFCC duka dai an ce suna tara manyan kuɗaɗe dubbunan miliyoyi a duk shekara da suka isa a gudanar da harkokin mulki ba tare da an ciwo bashi ba. A tsokacin Bashir Sanata kan wannan gaba, lallai gwamnati ta ci bashin 'yan Najeriya tarin bayanai game da yadda take tafi da mulki mai kunshe da zargin rufa-rufa baya ga burinta da ke kunshe da kalubale na kara wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa.
Kullum gwamnatin Najeriya tana kokarin a zo a ce an yi abu amma ba ma gani a ƙasa, yanzu kuma za a kuma laftawa 'yan ƙasa wani bashin, wanda abin tambayar a nan shin kuɗaɗen da ake samu a iya NCC kawai da Port Authority da NNPC da Customs da sauran ma'aikatu da ake generating income ake samun revenue da kuɗaɗen shiga na Najeriya wai ina suke ne? Ƙasar nan kullum kuɗaɗe ake samu ma dudai waɗanda sun kai a kira su da malala gashin tinkiya.
Akan Najeriya aka fara
ƙwarai da gaske, musamman a zangon mulki da APC suke mulkanmu wanda bamu gani a ƙasa ba, wanda kullum kuɗaɗe ake samu banda kuɗaɗen da ake cewa an karɓa daga hannun baragurbin 'yan ƙasa 'yan jam'iyyar PDP wanda suka rinka azurta kansu da dukiyar 'yan ƙasa, amma har yau bamu gani a ƙasa ba, bamu san ina kuɗaɗen nan suke zirarewa ba. Yanzu kuma an taso da wata magana cewar za a kuma lafta mana wani bashi, to so ake sai an ciyo bashin da za a kai a jingine Najeriyan ko kuma a cefanar da ita a sayar da ita ga Turawa ko kuma ya kenan?
Baka da labarin tattalin arziki da ƙarfin arzikin Najeriya duk wannan magana bashi ba wani abu ne sabo ba
ai tattalin arzikin mu ma bai taba habaka ya burin kasa irin a waɗannan shekarun da APC take mulki ba amma kullun magana
abinda ake faɗa ai bashin da ake ci bai fa karfin Najeriya ta biya ba misali
ai daga kadan yake zama mai yawa kana kallo fa wannan gwamnati da tazo babu ayyukan raye kasa babu abinda ido zai gani hannu ya taba kafa ta taka a kasa babu aiki a dafa babu romo a soye babu kanshi amma kullun ta Allah magana ake tai sai ka ce cin kon makauniya mu mun rasa ina dukiyar mu take shiga ana samun kudade ma dudai an karbo kudade a hannun wayanda aka ce ana zargin su da cin hanci da rashawa amma yanzu mu ba mu ga me akai da kudin ba dan haka idan kudin nan an yi amfani da su a fito a gaya mana me akai da kudin mu domin duk inda mai zanin aro za ta da sanin me shi take zuwa idan kuma ba a yi aikin ba to kudaden da ake da su a zo a utilizing ai bukatun da ake da shi na cikin kasa ba sai an ciyo bashi ba saboda mu bashin nan bashi da alfanu ta kusa ko ta nesa ga talaka wanda a tunda ake a tarihin Najeriya ba a taba gwamnatin da aka bata good expectation talaka ya kyautata mata zato ya zabe ta da tsammanin za ta fidda a'i daga rogo ba irin wannan gwamnatin ta APC wanda cin zaben ta kadai talakawan da suka mutu wajen celebration din an ci zabe Allah ya yi yawa da su amma har yau ba a taba gwamnatin take gasawa talaka aya a hannu ba irin wannan gwamnatin da haka muna kira da hankalin mai saran kaba ya koma garana
Matashi Bashir Sanata na kungiyar kwankwasa kawai masu hamayya da gwamnatin APC a Najeriya ta yi kalaman nasa suna kallari idan an yi la'akari da matsayin da hukumomi irin su EFCC din suka kai ta fuskar karbo kudaden da gwamnati ke cewa na sata ne daga hannun batagari domin koda a iya jihar Kano kamar yadda hukumar EFCC ke fade cikin shekarar 2019 akalla ta samu nasarar karbo wasu makudan kudade fiye da naira miliyan 643 sai kuma fiye da dala miliyan 706 shugaban hukumar Ibrahim Magu shine ke bayyana hakan a yayin taron ranar yaki da rashawa ta duniya ta shekarar 2019 da aka gudanar a Kano mai taken ba sani ba sabo ga cin hanci da rashawa Magu yana mai cewa baya ga waɗancan kudade da cikin wannan rantsi hukumar ta kwato kudade a nau'in kudin kasar Saudiya kimanin riyal 294,950 Ibrahim Magu wanda ya sami wakilcin shugaban hukumar reshen jihar Kano a kanin Yane Azman ya ce a cikin wannan shekara ofishin na Kano ya karbi korafe-korafe rashawa kimanin 495 wanda cikin su an shigar da fiye da guda 100 zuwa kotuna daban-daban dake shiyar arewa mun soyayya ma tare kuma da samun kimanin mutun 21 da laifin da ake tuhumar su da shi ba iya nan hukumar ta tsaya ba hata ga bangaren masu dabi'ar damfara ta shafukan internet su ma an sami nasarar kama da dama daga cikin su kuma a cewar Magu hukumar ta dukufa wajen kamu da gurfanarwa a gaban kotu ba ji ba gani a dan haka ya nemi hadin kan jama'ar kasa da su ci gaba da bawa hukumar hadin kai wajen tona asirin masu mugunyar dabi'ar cin amana domin fatattakar cin hanci da rashawa daga kasar nan a tashi kansa shugaban hukumar karbar koken jama'a da yaki da cin hanci da rashawa ta Kano anti-corruption Muhoyi Magajiri Mungado ya ce dole ne a hada kai domin kawo karshen wannan matsala ta rashawa domin ita ce a cewar sa ke haifar da kaso mafi rinjaye na matsalolin da ake fuskanta a kasar nan idan har za a kawar da rashawar su kansu rigingimin yan bindiga a cewar sa rashin aikin yi da sauran manyan matsaloli su ma za su kawo karshe mahankalta dai na ganin kowanne kuduri da gwamnati ke bijirowa da shi a wajen talaka ma'auni shine mizanin inda bakin ya karkata ta fuskar sajewa da bukatun al'umma shin a halin da ake tafiya lissafi na hawa kan layi daidai da bukatar talaka babbar matsalar da ake kokawa da ita dai a kullum ita ce tsadar rayuwa wadda take haifar da rasa na wasu matsalolin da dama da suka shafi kayan masarufi da walwalar talaka ta bangaren abin da zai kai bakin salati ko waɗanne dalilai ne ke haifar da ci gaban samun koke daga bakin talaka kan wannan matsala ta tsadar rayuwa Abubakar Abdullahi Kanabaro guda ne cikin yan kasuwa dake taba harkar siyasa ya ba mu amsar wannan tambaya
a magana ta gaskiya mutanen gari talaka ba su ma fara ganin tsada ba duba da irin ita gwamnati da ta yi handling din abun da su kuma masu karfi na kasa yan kasuwa da masu masana'antu irin yadda suke yi wa abun rukon sa kai na kashi yanzu ka yi misali akwai manyan kamfanonin suke yi oda abincin nan da kafin a hana shigo da shinkafa wanda a yanzu su aka tsare wa siminti su kadai ne suke su aka tsare wa shuga su kadai ne suke wanda shugan da suke yi din nan a Brazil suke dauko material ba a Najeriya ake noma wannan raken ba sannan taliyar da suke da makaronin da suke alkamar America suke siyo ta ba a Najeriya ake noma ta ba to tunda gwamnatin tarayya yanzu an karanta wayo akan shinkafa kuma karin shinkafan nan wani abu ne wanda zai bunkasa harkar tattalin arziki to dole ne muna ba wa gwamnatin tarayya shawara ta tilasta wayannan manya-manyan kamfanoni su ma su zo su yi kamfanonin shinkafa a Najeriya don wannan zai sa ta yawa idan ta yawa kuma za a samu saukin farashi
dole sai su kadai ne za su iya yi su manyan yan kasuwa da ake zargin wata kila suna takurawa talaka da tsadar kayayyaki
masarufi kuma ya suka fi kowa girma duk da cewa mu ma hakika mu yanzu a kasuwar sun ga nake a kasuwar sun ga akwai mutum ɗaya wanda zai iya yin kamfanin shinkafa gagarumi, amma duk kasuwar singa babu mutum ɗaya wanda yake da ingantaccen kamfanin shinkafa.
Sai dai su kenan laifin ba za a dora gwamnati gaba ɗaya bace,
a ita kadai bace, shi yasa muke kira ai su wayannan manya-manyan kamfanin da suke yin siminti suke yin siga in ba za su zo su yi shinkafa ba, to ya kamata a bawa ragowar manya-manyan kamfanoni su ma su yi siminti su yi siga su yi ragowar taliya da makaroni da sauransu, ba don komai ba saboda shinkafar da muke da bukata idan za a kwaso shinkafar da America ta noma gaba ɗaya a kana Najeriya ba ta ishe mu ba saboda su kawo 85 na ce maka mu shinkafa ce, kuma shinkafar nan ba wani abu ne yasa ake ci ta ba Mallam Ibrahim, talauci ne isa din ta fi saukin sarrafawa. Yanzu kamar America ta kowa noma shinkafa, ita kaso 85 na abincin ta alkama ce, saboda me? Saboda ba shinkafa suke ci, mu kuma talauci ne za mu ke ci ana, to saboda haka wajibi ne wayannan manya-manyan masu kuɗi da wayannan manya-manyan kamfanoni su taimaka wa gwamnatin jihar Muhammadu Buhari wajen zuwa su zuba dukiyoyin su. Ya kamata a ce an ga shinkafa dangote ko ta shinkafa buwa tana yawo a ko ina, wannan ne zai sa rago kananun kamfanoni da suka karbi kudaden mutane suke cewa za su ba su kaya, za su san yadda za su yi, kuma mutane za su samu kaya da sauki. Yanzu idan ka je ɗaya daga cikin irin wayannan kamfanoni da suke zuwa suna shinkafa, Mallam Ibrahim, akwai deposit din da idan kamfanin nan zai shekara yana aiki ba zai iya sallamar kudaden mutanen da aka dauka aka ba su ba, wanda gwamnati ya kamata ta lura da wannan, a lura da kamfani an dau dukiyar kasa ta gwamnatin kasa an ba su domin su samu wa da mutane abinci, abubuwan da suke rubuta suna samarwa ba shi suke samarwa ba, duk kamfanin da yake garin nan na kalubalen shi babu wanda isa yi mota 10 a rana ɗaya, kuma a jihar Kano kadai muna da bukatar kusan mota 20 ballanta na Najeriya gaba ɗaya.
Amma noman kuma an ce yana da nasa kalubalen ne, baka jin wata kishi isa su waɗannan manyan kamfanin da masu kuɗi suke tsoron shiga noman shinkafa?
Gwamnati ya kamata dama ta kirawo manoma na gaskiya da sa a yi lissafi na tsari na gaskiya, a kuma mujabtawa wanda suka fi kowa cin ribar gwamnati, to su bangarorin yin noma ba don ko ba zabi da an tare maka siminti. Yanzu idan ka je China ka yi order siminti hakkotano 1,500 zai zo ma, din me yasa za a rika siyan siminti a nan gida Najeriya naira 2,000 da wani abu kusan naira 3,000? Ya kamata su sa hannu bangaren abinci domin talakawa su samu sauki, gwamnati ba ita za ta yi komai ba.
Abubakar Abdullahi Kana Baro kenan, guda cikin yan kasuwa da ke gwada harkokin siyasa a jihar Kano. A bangaren motsi na majalisar dokoki ta kasa dai ana ganin akwai haske, musamman game da yadda majalisar ta tabbatar da cika alkawari na kammala taza da tsifa a gunshin kasafin kuɗin shekarar baɗi a lokacin da ta kayyade, wanda cikar wannan alkawari a cewar mabiya gwamnatin irin su Shehu Isa Direba yana da nasaba da jajircewar sanata Barau Jibrin da ke wakiltar arewacin jihar Kano a wancan zaure.
Yanda yayi iyayensa ya tabbatar da kasa da kwana 50 an tabbatar da an sa hale budget wanda mai girma shugaban kasa a baya na 2020 wanda mai girma shugaban kasa a baya an yi tajalla kujalle da shi, ana yawo da hankalinsa a majalisar nan wadda ta shude, wanda sai da akai sama da wata 6 ba a sa hale masa budget ɗinsa ba, wanda shine ya jawo al'umma talaka na kasa suka shiga la ilaha ulai. Amma mai girma shugaban wannan committee sanata Barau Jibrin, saboda kaifin basira da Allah ya masa da ilimi da Allah ya masa, a ƙasa da kwata biyu ya tabbatar da wannan budget din an dunkule shi ka duba girman Najeriya da ma'aikatan da suke, amma duka Barau a ƙasa da wata biyu ya tabbatar da cewa budget din nan ya tabbata, kuma ba mu yi mamaki ba domin aqida irin ta Barau Jibrin, wanda din ya san shi lokacin da aka yi majalisa, yana dan majalisa ya kirke shugaban committee kuɗi na majalisar dokoki ta tarayyar Najeriya lokacin Obasanjo, shi ya fara tona asirin cin hanci da mai girma Obasanjo ya kawo wa majalisa. Barau i kawo su a Ghana must go, aka ar ajiye su a kan tebur, duniya ta gani. Wannan shi yasa muke cewa mai girma Barau Jibrin muna alfahari da shi. Amma a haka wasu ƴan gaza gani suke magana wani kabilanci, ai an wuce wannan siyasar, an wuce wannan zamanin, kuma a tarihin jihar Kano duk mutumin da zai zama gwamna sai kaga an masa irin wani
kabilanci kamar ya.
Yanzu misali Muhammadu Abubakari mu ce akai dan kamari ne, an bata hana ya zama gwamna ba. Aminu Ino da yayi takarar gwamna aka zo aka ce Inyamuri ne, wannan bata hana ya zama sanata ba. In ka gangaro haka aka yi wa Dr. Rabi Musa Kwankwaso, aka ce bai rabe ne wai zuwa suka yi daga gadar jirgi garin Kwankwaso, wannan bata hana Kwankwaso ya zama gwamna ba.
Wai shi ma gwamna yake nema,
ko ma me Barau yake nema, ina tabbatar ma in ka ji ana mutum irin wannan yarfa wallahi akwai alkhairin da yake tafa wanda zai same shi cikin yadda Allah.
Oh, yarfa ne ma,
yarfa ne mana, mutumin da yake dan asalin Kabo, wanda duk mutumin da ya je kakanninsa ma a Kabo suke.
Shehu Isa Direba dan siyasa anan Kano. A yayin da yake wannan batu, shi ma Abdulhadi Muhammad Abiola, sakataren gudanarwa na gidan siyasar sanata Mallam Ibrahim Shekarau bangaren gidan Nagarta, ya shigo yana taya murna ga sardonan Kanan bisa wasu tagwayen lambobin yabo da ya ce ya samu kasancewarsa gwamna ɗaya tilo da ya bawa kananan hukumomi damar su cikakkiya a lokacin da yake mulki kenan, da kuma irin nagartar wakilcinsa a wannan lokaci.
togayen award da aka bashi taron shugabannin kananan hukumomi na Najeriya saboda shi kadai ne gwamna da aka taba yi a Najeriya wanda har ya gama mulkin sa bai taba kudin kananan hukumomi ba sannan kuma a dan kwanakin nan sai aka sake kuma bashi award a wani university a Akwa Ibom wanda lokacin yana minista ne ya kirkiro wannan university din a madadin nagarta muke taya shi murna domin shi kadai ne mutumin da ya wani bayan irin wannan abubuwa in ka tuna Sardauna shi ya samo wa matasa akalla miliyan 30 a Najeriya aikin yi hanya a daidaita safu don da babu shi sai a lokacin Sardauna wannan abu ne na ci gaba
da shi so kuke ku ce ba a sami wata kilo wani tsohon gwamna wanda a lokacin sai ya nagarta ta fuskar kyautata al'umma ba sai
to a gaya mana shi mana wani ma ai da ya minister ai gwamna ya tafi senator dumama bence ba kuma abin da daga ƙarshe
kuma shi ma yanzu senator ne shi tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaru don kuma ba a ga wani abu da yake a kwannan kujera ta senator
ko kwanan nan baka san cewa sun tafi Turai sun nemo wa Najeriya wasu muhimman abubuwa da za su kawo ci gaba a Najeriya ba so Sardauna ai iya
wannan irin abubuwa kin
a kwanan nan wata committee aka nada shi suka tafi kasashen Turai suka je suka dawo
to baka da labarin shi tsohon gwamna kun kusan shi ma ya irin wadannan tafiye tafiye
to ba sai a ga mana su ba in dai da muryar abin nan tun da yaje majalisa me yayi
yanzu me kuke so ku ce ku
yanzu daga ƙarshe ina miƙa godiyata ga mai girma gwamnan jihar Kano da ina kira gashi gwamna da ya dubi ita karamar hukumar Kumbotso domin kuwa kusan mu ne a koma baya ina ga mukami ɗaya muke da su ina kira ga mai girma gwamna ya dubi karamar hukumar Kumbotso
bayan ka kushe shi cewar babu gwamna ma irin tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaru shi kansa mai mulki kenan yanzu shi ma ka kushe shi
a ba zancen kushe shi ne ba ai ina ga ma gwamnoni da suka gama mulki ai in ka dubi Ganduje ai Ganduje tare suke da Sardauna kuma yana karɓar shawarorin Sardauna kuma tare suke yi
kana hukumomin suna yin motsi kuma kamar yadda zamanin Sardauna
yanayin ne yanzu zaka duba da yanayin yanzu da na da ba ɗaya bane ba kuma lokacin Sardauna ya bambanta da kowane lokaci
Malam Abdulhadi Muhammad Abiola kenan sakataren gidan siyasar Sanata Malam Ibrahim Shekarau a gidan nagarta da yake muna kan layin masu yabawa da jakadanci a mulkin siyasa shima Abdullahi Aliyu Yala ya leko daga Dawakin Kudu yana mai fayyace nagartar dan majalisar Sanata Rigya Honorable Mustafa Bala Dawaki lakabin mai gidan ruwa
akwai titi da ya tashi daga Gano zuwa kwanan Barre wanda yake da kilomita 21 akwai asibiti na kwanciya da aka gina a karamar hukumar Warawa wanda ya dauki kudi sama da naira miliyan 600 aikin nan an yi kashi 90 daga cikin 100
ina misali korafin da al'ummar mafi yawancin yankunan suke yi na cewa sai ma sun zo cikin garin Kano sannan suke samun asibiti
wannan asibiti da aka gina shi asibiti ne na kwanciya kyakkyawa ya haura naira miliyan 600 akwai titi da ya tashi daga Zoga zuwa Gogel shi ma kilomita 14 ne wannan titina da nake ga maka fa aiki ne na kwalta ba wai na biriji ba
watakila sai mai sauraro yace su al'ummar yankunan watakila ba wai iya harkokin titi da kuma asibiti suke da bukata ba ina batun makarantu
alalace a yanzu akwai block sama da 70 wanda aka gina a cikin karamar hukumar Warawa
a wace unguwa
duk makarantun da ka sani na karamar hukumar Warawa idan ka je zaka tadda aikin Mustafa Bala mai gidan ruwa sannan ina tabbatar maka akwai titi da ya tashi daga dorowar na Abba zuwa nagara kilomita 13 ne wannan titin ma ina tabbatar maka da shi an gama shi a halin yanzu godiya ga jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar Warawa Alhaji Umaru Faruku Dallasan uba muna kuma miƙa godiyar mu ta musamman ga Alhaji Yusuf Abdullahi Dallasan shugaban karamar hukumar Warawa shi ma duk da hadin kansa ake samun waɗannan ayyuka daga ƙarshe roƙon da muke wa mai girma gwamna akan dan majalisar mu na jaha wanda Allah bai sa ya koma kan wannan kujera ba muna roƙon mai girma gwamna da ya ba mu wata kujera wata za mu sa dan majalisar nan tamu akai
madashi Abdullahi Aliyu Yala dan siyasa daga karamar hukumar Dawakin Kudu daga kasa-kasa ma a mataki na mulkin gwamnatin jihar Kano ma mun karbi bakuncin Adamu Dan Juma Isa bakin wafa yana mai yabawa gwamnatin musamman dalilin kokarin da yace shugaban hukumar kwashe shara ta jihar Rema Sabnayi domin kawar da shara a fadin jihar Kano
yabawa kwamishinan Remasab Abdullahi Ma'azu Babangandu gwarzan aiki kuma dan gwarzo yana aiki domin yanzu shara da ake kuka da shara a jihar Kano to gaskiya maganan cewa wannan ba akwai shara ba ko nan ba akwai shara ba gaskiya yanzu wannan maganan kusan ta kau motocin da yazo ita da ma ba a gyara ba yana ta kokarin gyarawa baburan nan da sauransu da ya gyara yanzu ka dauka daga Wafa zuwa Gwammaja da ba a shara an kai kusan shekara 8 zuwa 10 amma yanzu ya zuba yan shara a wajen suna kokari suna share mana gaban kasuwar mu.
Amma wannan yaran da kace an yi ma'aikaci ne kai a Remasaf?
A'a ba ma'aikaci, ina ga ya ma gaban kasuwar mu ma an zo an gyara, wanda da idan aka tara sharan nan mu ne zamu rubuta takarda mu kai Remasaf, muna koke-koke a zo a kwashe, a dade ba a kwashe ba. Ai ba sai muna aiki a wajen ba, kuma ka san mu kungiyoyin mu bibiya muke ma'aikatan nan, mu ga cewan me ake
wannan kungiyoyi kenan.
Kungiyar mu ta bibiya, muna da kungiya ta bibiya wanda zamu dinga bibiya, muna ganin cewan wace ma'aikata ce ta dace aikin ta ya dace, wace ce kuma take sanya, saboda ai mu muke tallata gwamnatin lokacin zabe, mu ake sawa a gaban mu tallata. Saboda haka abin da yake damun talakawa shine muke kokari mu ga cewan ya za a kyautata al'umma. Yanzu idan ka dauki commissioner yaɗa labarai, ka dauki honorable Musa Ilyas Kwankwaso, ga commissioner nan na muhalli, ga commissioner shari'a, duk irin waɗannan kaga an debo matasa zarata wanda suke kokarin taimaka al'umma. Dama abin da muke so wanda za su taimaka al'umma, saboda haka su Abdullahi Ma'azu baban gandu suna iya kokarin su, kuma inda sun yi ba daidai bane mu ne zamu ce sun yi ba daidai ba, to kaga dole mu yaba musu.
Adamu dan Juma Isa bakin wafa kenan, dan siyasa a nan Kano. Hakanan a matakin kananan hukumomi, mun ji wani taro da karamar hukumar Nasarawa ta shirya domin wayar da kan daga taida masu unguwanni da madallalai masu sayar da gidaje da filaye a wannan yanki, wanda aka ce an yi taron gargashin jagorancin shugaban wannan karamar hukuma Honorable Lamin Sani, har ma Salisu Ibrahim Dakata ke bayyana cewa hakan alama ce ta jagoranci na gari.
Makasudin wannan taro shine dan a wayar da daga taida masu unguwanni da kuma dillalai muhimmancin tsaro, musamman wajen harkar bada gidan haya da kuma sayar da gidaje. Waya musu da kai cewa yana da kyau a ce kafin a bada gidan haya ko kuma a sayar da gidaje, musamman su dullalai, a sanar musu cewa kamata a ce su rinka sa jawo su masu unguwanni da daga tai a cikin harka, ba su rinka yi su kadai ba, don saboda tsaro, tunda ba a san su waye suke zuwa su karbi hayan nan ba, ba a san su waye suke zuwa su sayi gidan nan ba.
Wane ne shirye wannan taro?
Karamar hukumar Nasarawa ita ta shirye wannan taro tare da wani company wani project wheel ne.
Kaka kalbar wannan fadakarwa da aka yi wa waɗannan masu unguwanni da ganin su
kula da taro, a gaskiya sun gamsu da yanda aka fadakar da su, da irin abubuwan da aka fada na aka waya musu da kai game da amfani cewa a rinka zama alert ga suwaye suke zuwa suke karba haya ko kuma ake sayarwa da gidaje, saboda ba a san wannan irin mutane bane, wata kila komai abu ne. To kuma wannan lecture din gaskiya ta rada waya musu da kai game ma da dokokin shi karbar haya da kuma sayar da gida. Ina kira ga jama'ar karamar hukumar Nasarawa su bada hadin kai kwarai da gaske game da harkar tsaro, kuma harkar tsaron nan fa ba wai kawai na mutane ka gansu kuru-kuru suna zuwa suna sashi-sashi ko suna dukan mutane ko sauran mutane, a'a harkar tsaron nan ya hada har da mutanen da suke zuwa suna karbar gidajen haya ko kuma suke zuwa su sayi gidaje ba tare da an san wani irin halaye ne da su ba. Ina da kyau a ce mutane in sun ga irin waɗannan abubuwan nan da nan su sanarwa da unguwa ko dagaci. Shi kuma shugaban karamar hukuma Nasarawa dama ai shine abun godiya, saboda wannan tunani da ya wanda yi hangen gaba ya tsara wannan taro, wanda ban tsammani akwai wata karamar hukuma da ta shirye wannan ba, saboda haka mun gode masa kwarai da gaske.
Malam Salisu Ibrahim kenan, dagacin Dakata dake yankin karamar hukumar Nasarawa. Da wannan kuma zamu koma kan batun daga likafar masarautun nan hudu da kuma abubuwan da suka biyo bayan sa, wanda a yau muka ji cewa gwamnati Abdullahi Umar Ganduje na Kano ya nada mai martaba Malam Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin shugaban majalisar sarakunan jihar Kano. Gabanin hakan dai sai da aka rawaito wasu dattawa a Kano na kira ga gwamnati da ya daina aiwatar da abubuwa da za su taba tarihi da darajar jihar Kano. Zai fi kyautuwa a ce wasu ya koma da baya ya soke wannan abu da yayi, wanda a gefe guda bayanai ke nuna cewa mutanen waɗannan yankuna suna nuna farin cikin su da samun waɗannan damammaki, tunda dai ya saje da kudurin gwamnati na farfado da ci gaban yankunan nasu. To amma ya lamarin yake ne a wajen masu hamayya? Ga Ibrahim Ahmad Umar cikin wani martani.
Duk da naji an turo wani tsohon SA daga gwamnati, tambayar da muka yi dubu bai bamu ansa ba. Ka san bamu taba cewa Maiduguri babu sarakai kamar guda bakwai ba, bamu taba cewa Jigawa, Kaduna, Bauchi kamar yadda ya faɗa babu sarakai ba. Tambayar da muka yi, mu dukkan wani mai sarauta da wani babba muna girmama shi gwargwadon abin da doka ta ce da kuma Allah ya ce mu girmama na gaba. Tambayar da muka yi ita ce, inda sauran jahohin da ya lissafa suke da rikici na sarauta, wannan su zagi wannan, idan ba manta ba a baya Hadeja ma sai suka ce Kano da gidan Murtala aka bi su sakamakon akwai sarkin Ringin akwai sarkin Hadeja akwai na Gumel ga sunan barkatai tsakanin jahar Kano da mu da su ka dauko masarautar Kano tun lokacin marigayi Allah ya ji kansa ya gafarta masa Alhaji Ado Bayero zaman da muke zaune lami lafiya ba za a kira wannan sarkin kauye ko wannan sarkin birni ko wannan yana ganin cewa da na cikin gari da wannan daya yake wannan ina gaba daya bane a yanzu daidai yake da zaman na da wannan ita ce tambayar da muka amma da fail to answer mu abin da muka faɗa ita gwamnati zaben gwamnati ba dan a tara kuɗi bane na daya ka kare kimar daga inda kake ka kare mutuncin kanka da zuri'arka kare kimar jaha ko local government ko kauyen da ka fito ko ƙasa baki daya wannan shine dividend na demokradiya riba ko kuma amfani amma ba tara kuɗi ba ba mutun ya shigo radio yayi ƙarya ba kuma duk abin da muke faɗa zamu ansa a gaban Allah subhanahu wataala ranar da babu mai kare ka
wai kai kana adawa ni ko hamayya da wannan sabon sarakuna
ni abin da nake gaya maka wannan sababbin sarakuna an yi su ne domin a dare kan Kano biyu ko hudu ko biyar inda da muna zaune lami lafiya na zada wannan ya raina wannan wannan ya raina wannan shawara muka ba gwamnati idan kuma an kiji ba a ki gani ba
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Shatima Adam Suleiman da Umar Suleiman Ibrahim Isaac dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.